Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa mai lamba 102.5. Sai kuma gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Ibrahim Jarmai tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawo muku da shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke ci gaba da shirye-shiryen sallah, farashin raguna ne ya tashi gauran zabi. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Kabara zai gabatar muku. Amma duk waɗannan sai bayan kun sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yabi shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin jiya Laraba da cewa ya fi shugaba Barack Obama zama shugaba na gari. A wani dandalin tambayoyi da tashar talabijin ta NBC ta shirya, inda aka yi musu tambayoyi a lokuta daban-daban da shi da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, Trump ya ce yana tsammani a matsayinsa na shugaban ƙasa za su yi kyakkyawar dangantaka da Putin. Ya kuma ce Rasha da Amurka suna da guri ɗaya na murƙushe IS. Ya kushewa matakin sojan da aka ɗauka a Iraki ƙarƙashin jagorancin Obama da cewa manyan hafsoshin sojan Amurka ba su yi nasara ba. Trump ya sake jaddada matsayinsa cewa kamata ya yi da Amurka ta ƙwace rijiyoyin mai daga hannun Iraki.
Amurka ta zargi Rasha da tura jirgin yaƙi kusa da wani jirgin leƙen asirin Amurka kan tekun Baharum jiya Laraba. Abinda jami'an sojan Amurka suka ce yana da haɗari kuma bai kyautatu ga ƙwararru ba, yayin da Moscow ke cewa ta kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa na zirga-zirgar jirage na cikin sararin samaniya. Amurka ta ce jirgin saman mayakan nata samfarin P-8A yana gudanar da aikinsa a sararin sama na ƙasa da ƙasa ne lokacin da jirgin yaƙin Rasha irar SU-27 ya wuce kimanin mita 3 da shi. Babakiran da ya ɗauki mintoci 19, jiragen sama da na ruwan mayakan Amurka sukan gamu da na Rasha a yankin, kuma galibin lokaci babu wani haɗari, kuma ana yin hakan a cikin ƙwarewar aiki. Bisa ga cewar ma'aikatar tsaron Amurka, sai dai muna da damuwa idan aka sami shawagi mai haɗari irin wannan. Wannan na iya janyo zaman ɗaɗɗar, kuma yana iya kai ga kuskure ko kuma yin haɗari. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta tura jirgin yaƙinta ne bayan da jirgin saman Amurka ya tunkari kan iyakar Rasha ya kuma kashe na'urar da ake amfani da ita wajen tantance jirage.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gano cewa ƙwayar cutar Zika za ta iya zama a cikin ido bayan da aka samu shaida haka a hawayen dabbobi. Sai dai kuma masana ilimin kimiyya sun ce ba su sani ba ko za a iya yaɗa ƙwayar cutar tsakanin mutane da hawaye. Kimanin kashi ɗaya cikin uku na jarirai da aka haifa da cutar Zika suna fama da ciwon ido wani lokaci ya kai su ga makancewa. A tsakanin waɗanda suka manyanta kuma, masana suka ce cutar Zika tana sa ciwon ido a tsakanin kimanin kashi 15 cikin 100 na waɗanda suke kamuwa da cutar. Masu bincike sun gudanar da bincike kan wani ɓera da ake kwatantawa da cutar Zika. Suka gano ƙwayar cutar ta baza idonsa baki ɗaya. Bisa ga cewar Michael Diamond, wani malami a sashen horar da aikin magunguna na jami'ar St. Louis, gano cewa ƙwayar cutar tana iya makalewa a ido da aka wallafa a mujallar likitoci zai iya zama ƙalubala ga aikin dasa naman ido na waɗanda ba su gani sosai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗawa wani gungun matasa jiya Laraba da suka fito daga ƙasashen kudu maso gabashin Asiya cewa burin cimma biyan buƙatar rayuwa kaɗai ba zai ishe su ba, amma buƙatar ɗaura ɗamara sosai wajen yin jan aikin cimma gurorinsu. Shugaba Obama ya faɗa a wajen wani taron musayar miyau da matasa da Amurka ta shirya wa shugabannin matasa na kudu maso gabashin Asiya a birnin Laos cewa matasa su ne hanyar ci gaba da gina ƙasa. Ya jaddada buƙatar ganin ƙasashe sun inganta matsayin ilimi da kuma tabbacin ganin an ba ‘ya’ya mata dama ba yara maza kaɗai ba. Obama ya kuma yi amfani da ziyarar tasa zuwa garin Luang Prabang mai tsaunuka wajen canja aƙidar kallon duniya ta ido guda da dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump yake yayatawa da matsayinsa na cewa kullum Amurka ce ta farko akan gaba a duniya. Ya kuma gunagunin da yake yi akan kasashe da ke kungiyar kawance ta NATO da alƙawarin da yake yi na ganin na gina katanga kan iyakar Mexico da Amurka domin katanki bakin haure. Ko da yake bai ambaci sunan Trump kai tsaye ba, Obama ya ce sai dai ba kowa ne a Amurka ya yarda da abinda yake faɗi ba.
Daga ƙarshe fada tsakanin dakarun gwamnatin ƙasar Siriya da mayaka a lardin Hama ya tilasta kimanin mutane 100,000 kauracewa gidajensu tsakanin 28 ga watan Agusta zuwa 5 ga watan Satumba bisa ga cewar hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumar ta ce adadin da aka samu daga sansanin da take kula da shi ya nuna rabin waɗanda suka rasa matsugunansu daga Hama sun isa lardin Idlib da ke ƙarƙashin 'yan tawaye. Sauran kuma sun nufi birnin Hama da ke ƙarƙashin gwamnati inda aka maida masallatai hudu matsugunan wucin gadi.
Labaran duniyan kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, yayin da musulmi ke ci gaba da shirye-shiryen sallah, kuma 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan matsananciyar rayuwa, farashin raguna ne yayi tashin gwauran zabi. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
In iya magana kan mace wai Juma'a da za ta yi kyau tun fara daga Laraba ma ake ganewa. To sai dai kuma da alamu ita wannan Juma'a ta babbar sallar laiha na ko zuwa ne a cikin wani halin tashin goron zabin da raguna suka yi a bana kamar yadda na tarar a babbar kasuwar Jimeta da ke nan fara jiha. Yanzu haka ina fa cikin kasuwar dabbobi kuma bisa ga dukkan alamu akwai karancin masu saya kuma ina tare da sarkin tike wanda har ila yau shi ne mataimakin shugaban kungiyar fatakin dabbobi na Jimeta Alhaji Muhammad Yalo. To ko anya talaka abana zai laiha kuwa ganin irin tsadar da dabbobi suke ga kuma rashin kuɗi a hannun jama'a.
Muna ganin cewa akwai ƙarancin raguna yadda harsashen yake nuna mana. Ba mu taɓa ganin an ɗauki rago tun da nake sara'a rago wajen shekara 27 yanzu. Ban taɓa ganin an ɗauki rago daga Jimeta an kai Kamaru ba. Amma Allah da ikonsa bana an zo ana sayar raguna cikin Jimeta cikin Adamawanmu nan. Ana tafiya da su Kamaru. Ai in ka sayi ragon 30,000 anan in ka kai Kamaru zaka sayar da shi jaka 100. To kai kowace jaka ta tashi 600 da wani abu ne kowace jaka. Kaga a takaice a kalla rago zaka sayar da shi wajen 45,000 ko 50. To wannan al'amari Allah sauka. Kuma sannan mutanen Lagos yanzu a takaice sun yi trailer ya kai 5 raguna zalla suke tafiya da shi Lagos. To kaga ashe talaka in Allah da zai yi. Amma kiran da zan yi kuma ga ƴan uwana su hanzarta wanda yake ya san yana da dan abin da zai siya din yi kokari ya siya.
To koya masu saya ke ji a yanzu wannan ko ita ce ma tabbai da nayi wa wani da ya take sa'ar samun ragon laihasa a sama da naira 20,000.
Sunana Ibrahim Doctor wanda yake tsohon kasuwa da zaba wanda na dan samu dan daidai gwargwado dai wanda bai fi na 20,000 ba ke kokarin neman dan rigakafi kafin wannan lokacin ya yi. Amma yana da kyau a yi saurin a saya dan abu da ke a nuka.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar tsadar rayuwa ke kara ta'azzara a wasu sassan Najeriya, yayin da rahotanni kuma ke cewa tunima wasu 'yan baranda suka ma so mu shiga ƙauyuka suna saye dan abin da aka noma batun da wasu magidanta ke kokawa
har gona suke bin manoman nan. Don haka akwai hasari sosai.
Mu sassauta a agaza wanda abun ya rataya a kansu dan Allah su yi mana sassauci.
To halin da ake ciki dai sai dai ubangiji Allah ya kawo mana sauki domin a gaskiya tsanani ya yi tsanani. Jama'a ba su cika zuwa kasuwa sayayya ba kamar da ba. Na farko dai akwai rashin kuɗi, na biyu kuma akwai wato tsadan kayan.
Manazarta ko na maganin fa dole ne hukumomi masu tashi tsaye domin fitar danduma daga Kabewa. Alhaji Ahmad Tuku Jada na cikin shugabannin manoma a jihar Adamawa ya kobe na matakan da ya kamata a dauka.
Haka muna bukatan gwamnati ta yi mana tallafi ta shigo ciki. Don haka muna bukatan mutane kuma 'yan kasuwan da su gaba ɗaya da gwamnati da 'yan kasuwa su sa Allah a zukatansu su san cewa komai dadin kudin nan akwai ciwo akwai mutuwa za a barta. Yi ma mutum sauki daidai da kwayan zarra Allah zai yi maka kaima. Don haka muna ba da shawaran gwamnati ta intervene sannan kuma a taimakawa kanana matasa da ƴan matan mun nan da wayanda kamar windows su samu zari su shiga kasuwanci a koya musu sana'a.
Alhaji Ahmad Tukuja da kenan wani manomi kuma sanin tattalin arziki a Najeriya kuma abin jira ma a gani shine irin matakin da gwamnati za ta dauka domin fidda wannan radadi da jama'a ke kuka akai. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar.
Kanin dan adam mu gani barkin da ka tsakanin dan adam in gano an kullu tsakanin dan adam in gani an dubi tsakanin dan adam in gano amule ka tsakanin dan adam da kudi yanzu ba wata har ka sai kana
kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wancan makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro hira ne da wani da ake kira Alhaji Aminu Tudun Wada wanda yace ba shi da kafashi gurgu ne yana da bukata kenan ta musamman wanda kuma yace sana'a ita ce yasa a gaba wanda yace rashin keke shi ya ja masa matsalar da ya zama har bai yi karatu ba wanda hakan ta sa yace to wani ba zai kasa yin karatu saboda rashin keke ba wannan ce ta sa ya shiga sana'ar kere-keren kekuna da makamantan irin wannan. Ya tsaya ne a inda yake bayanin cewa ya je aikin haji wanda kuma ba abin da ya gagare shi na aikin haji sai jifan shedan shi ma saboda tsananin cunkoson wajen ne. Sai ya ci gaba da jan hankalin al'ummar mu na kasar Hausa da sauran kasashen Afirka da cewa
duk inda aka ga mai bukata ta musamman to a bashi damar da duk abin da yazo yake zai.
A bashi dama.
A ga aka bashi dama wanda ba shi da nakasa wanda ba shi da bukata ta musamman zai ce yaya wannan ma yayi bolemi in kasa. Kaga muna encouraging din mutane ke nan.
Haka.
To amma mutane ba sa gane wannan.
To yanzu misali ana siyasa ai kuma yawanci siyasan nan ita ce duk muke bugun gaba da ita ita ce muke cewa da bazatta muke rawa. Ana zabe ana neman ƙuri'un ku. Ba ku taba zuciya ku ce ai in dai ba ai mana kaza ba balami kaza ko kuna yi kai juya muku baya ake.
Ina yi bana ma na gayawa mutane cewa yanda ake yin siyasa sannan mu masu bukata ta musamman a 2006 ne ko yau aka zo aka yi census a Najeriya. Amma abinda san ta nuna a cikin mutum miliyan 160 da ake da shi mu masu bukata ta musamman miliyan 19 a wannan lokacin. A shi ne ba muke cewa mata in ga za su fidda shugaban kasa, mu za mu ba su bias in ya so mu haɗe. Kuma da muke da su ta mata masu bukata ta musamman da ƴaƴanmu wanda ba su da kasa a jikinsu da sauransu, mu tare mu rako inda muke so. Mu samu wani a Najeriya yanzu idan ya fito ya ce ya ɗauki mai bukata ta musamman a matsayin mataimaki shugaban kasa, to mu kuma za mu tattara mu jefa masa ƙuri'a sai mun kada wanda yake.
In a jaha ce a ce kila shi ne zai mataimakin gwamna.
In a jaha ne a ce yanda zai mataimakin gwamna.
To yaya ƴan uwan naka sun karɓi haka wannan dabara?
ƴan uwanmu sun karɓa sun yarda, kawai jira muke yanzu a nan gaba wani ya fito ya ce ya ɗau mai bukata ta musamman a jam'iyya a matsayin mataimaki, mu kuma za mu gwada ƙarfin ma'ana.
Ka ga ni ɗan siyasa ne in ce barin gwada. Saboda na san akwai nasara.
Abin yana ci mana tuwo akwai.
A ce gaskiya.
Kuma za a zo a ce mana a zo wallahi Hafiza ana son ƙuri'unmu, ana son samu, ana son ƴaƴanmu da ba su da nakasa, ana son matanmu waɗanda ba su da nakasa wanda muka aura, duk mu ce mun yarda, amma wallahi ana saban sai kaga an kasa. Yanzu a nan Amerika akwai wani gwamna wanda ya ɗauki makawo a matsayin mataimake shi, da ya taɓa yin laifi sai mataimakin nasa da suka ci gwamnan, ga shi shi gwamna ga mataimakinsa baya gani, sai ga shi da aka yi laifi sai ya sauka ya ce kai kuma zo ka hau wanda baka gani, kai kuma zo ka ci gaba da gwamna.
Shi ya zama mai ganin wancan ya zama kawo ke.
To kanta gwamna ya zama makawo a Amerika.
Haka. To dama ka yi maganar matanku da ƴaƴanku. Shin ya rayuwarsu ya take aka dawo a shimfiɗa ta mutanen gari? Misali a ce yanda mutanen gari suke da ku, ya kuke naga sai ka ga wasu suna da kankasa amma matan su lafiya lau, ko kuma kuna shan wahala wurin samun soyayyar ƴan uwa, abokan arziki, abokan zama?
Ba ma samun matsala. A inda ba ma samun matsala ita ce kwaya ɗaya, yanzu da muka dage taura ƴaƴanmu sun yi karatu. To karatun nan da ƴaƴanmu suke yi yanzu haka a arewa da duk sauran inda muke tare da su, ita ta sa yanzu ko ƴaƴanmu za mu aurar ta gurgu ko ta makawo ko ta kurma, wani za a aure da ita har yanzu bi ma ake, saboda yanda muke sasa alayi ba ma barin su. Mun yarda abokanmu akwai wanda suke tafiya kudu ma su je su yi bara, amma sai aiko da kuɗi a sa ƴaƴansu a makaranta, ƴaƴan suna karatu wallahi daga yanda ya fara aiki zai je ya ko ubansa daga kudu ko a unguwa ma yake yake baba zauna, ni kuma tun da kanmu na zama abin nan. To shi kenan, kai kuma zauna ka huta baba.
Haka.
To kaga ta nan kenan. Na shi kuma ƴaƴan yanzu daga masu digiri ɗaya, digiri biyu, digiri uku, har yanzu ni yara na yaro na ba ni yanzu ɗaya wanda na haifa 1987, yanzu duk za ka bar aikin kwangilar naira miliyan 10 ta windo ko kyama ko tankin ko rumfa a lokaci zamawa. Na biyu likita ɗaya yanzu haka, na biyu yana aikin asibiti a wani gari a wajen ambata. Ka gane ko? To haka muke kokari muke saka yara a makaranta. In ma ka ga ƴaƴan makocinka mu masu bukata ta musamman sun ki zuwa makaranta, to har dabara muke musu ma mu ce wani ba mu wannan yaran, menene dalilin da ba sa zuwa makaranta? Sai mu biya saboda yaran su tafi, saboda yaran mun gane yanzu an kai kasu mutu ciki kamar yanda da shiga yara. To idan kuka karatu fa ni fa na zama ba gurgu ba da ni da uwarku.
Haka.
Amma idan fa kuka zama na fa ba ku karatu ko kuka yi samana idan na aje ku sun dauke yanzu ku kara ne a gaba na, to kuna haifu na kasasu guda tara.
Haka.
Inda duk wanda ba shi da karatu ba shi da sana'a to gara mu ne ta musamman da shi.
Haka.
Amma idan kai karfi yara ka sa su karatu suka yi karatu, ku kuma ko ku nawa ne masu bukata ta zama a gidan, wayannan yaran za su ɗauki da wayne.
Ko menene babban matsalar?
Wallahi babban matsalar mu muna da wata makaranta a Mahiri wacce take ina jin za ka santa. Duk mai nasara da kaga ya iya sana'a a Kano, Jigawa, Bauchi, Gombe, Adamawa, Taraba da Yobe da Borno a nan Mahiri ya koye ta.
To.
Amma yau an kwace makarantar ta jiha takwas kuma kwaya ta haihuwa.
An kwace an kaina?
An kwace ta an mai da ita wai first lady wadda makarantar mata a jihar Kano, muna da makaranta bodin da ta tafi guda 300. Ina adalci a gurin gwamnati ta kwace wannan makarantar da muke koyon wulda
ka? Yau sai aka kwace kwanan nan ne?
Aka kwace a nan Mariri, gwamnatin jihar Kano ta kwace.
Eh, tunda daɗewa ko yanzu?
Yawa, ta kwace mana.
Eh, shi ne nace. Eh, nace an daɗe?
Ka kwace makarantar da mutum ta ko za su yi amfani da ita. Kuma ka haɗa wa mai ƙari uku.
Eh, abin da nake son gane wace gwamnati ce ta kwace, wadda ta wuce ko ta yanzu?
Gwamnatin da ta wuce ta Kwankwaso.
To, me yasa, me wani dalili aka baku?
babu wani dalili har ma kira ma aka yaka ce mu ba da shawara yanda za a kara makaranta to kuma ga musu
to aka ba mu suke karatu yanzu
yanzu mata aka ba wa First Lady
oh First Lady's College ita ce
ita ce
eh na gani
a gamare
to da sannu zamu bi mu ba mu ji magana
kuma yanzu in ba jihar Kano ba fi inda za a kama mai bukata ta musamman akai shi kotu akan yayi bara a kuma karbi naira 10,000 a gurin shi ko kuma yayi wata uku a kurkuku
har yanzu
ka kirawo ko Aminu Daurawa ko mataimakin sa ka tambaye shi akan wannan zai gaya maka cewa mu a nan ka yanzu duk mai bukata ta musamman idan muka kama shi yana bara sai ya ba mu naira 10,000 ko mu kai shi kurkuku ya biya yayi wata uku ina adalci yake anan
me kake ga ya kamata a yi da maimakon wannan
abin da ya kamata a yi mana shine yanda ake dauka ƴaƴan jama'a a kai su waje su karatu haka ya kamata a dauki masu bukata ta musamman a biya musu su karatu yanda ake dauka su a biya musu a ba su jari su sana'a haka ya kamata a mana yanda ake ba da tallafi to mu ko dai ba a yi mana
an ce ku
kama mutanen mu a daure ko ka biya 10,000 wallahi kwanakin baya akwai wannan Sanu Kwangila ya kafe da ake wani kamu na farko sai da fitar da mutum 19
ni
kuma sai da nima na je na fidda mutum 6 nima na biya naira 10,000 sau 6 na fitar da mutum 6 saboda tsabar ba ma san maganarsa a kurkuku
to amma kuma kuma ana cewa kun cika nacin bara ana cewa wanda suke bara a cikin ku ba sa san a zaunar da su ba sa san su koyi sana'a ba sa san su je makaranta sun fi san su ta bara jice su kamanta mutu me za ka ce
ba gaskiya bane mabaracin jihar Kano yanzu in ka kasa mu kashi 15 ne a cikin masu bukata ta musamman suke bara a Kano amma wallahi kashi 85 wallahi daga masu aikin gwamnati sai masu sana'o'insu sai masu kasuwanci haka za ka zo ka ga mutanen mu suna yi amma wannan kashi 15 din cikin dari su ake ganin su ne kuma wallahi wanda za ka gani din wa yana bara in ka kalle shi wannan kasan babu wani abu da zai iya siyan maka da shi ka saya ma a ƙarshe ba sai da muka tara kutare muka ce kutare ko aka fi ganin
kyama
me za ka masa kwaciyar sai suke cewa za mu sayar da kananzir za mu sayar da itace za mu sayar da cakol gawayi
haka
kaga kuturu na san dai komai tana da zai ka umar
kwarai kuwa
itace a gidan kuturu haka yake zai aika shi umar
gawayi
kashiyo makananzir
eh tunda dai ba ci za a baki da kai tsaye ba dama shi ake wata ma
amma wallahi mutanen nan sun kiyaye muna kallon za a kira yara a sai musu computer ta 100,000 wallahi Allah za su je su sayar amma mu ba za a ba mu ba kuma za a kama mu a daure ko yanzu abin da yake ci mana tuwa gari yake
to insha Allah tunda kai wannan maganar zamu iya kokari mu lalubi bangaren gwamnati bayan na gama saka duka wannan hirar da muka yi koda za ta kai sati uku kuwa zan jiyo ta bakin gwamnati mu ji shin menene ya faru duk wanda ya dace ko gwamnan da kansa ya kama a samu za mu samu to Alhaji Aminu Tudun Wadaya muna godiya kwarai da ka samu tattaunawa tare da shirin nan na kasa ba kasawa ba da sannu kuma za mu nemi jin ta bakin gwamnatin Kano game da korafin da ya na makarantar na kasassu da aka kwace musu kamar yadda ya faɗa Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
To madalla a gaida na Kabara yanzu kuma sai sharhin jaridan Ghana.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito jawabin shugaba John Dramani Mahama inda yake cewa zaɓen ranar 7 ga watan Disamba wannan shekara zai ta'allaka ne akan ayyukan da kowa ya yi amma ba cin mutunci ba. Jaridar ta ce ya ƙara da cewa jam'iyyarsa ta NDC ba za ta yi cin mutunci ba wurin neman zaɓe. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban ya yi wannan jawabai ne a wurin yaƙin neman zaɓe da ya yi a Gomuwa Bensu da Aguna Suwedro a jihar Tsakiya. Jaridar ta ce shugaban zai ɗauki kwanaki 5 ya zaga a wasu mazaɓu ya gabatar da kansa da sakonninsa don samun ƙuri'unsu. Sai kuma jaridar Daily Guardian wacce ita kuma ta rawaito huricin shugaban hukumar zaɓe Mrs. Charlotte Osei inda take yin matashiya cewa idan ba a yi takatsantsan ba wannan zaɓe da ke tafe zai iya tada rigima a cikin ƙasar. A don haka Mrs. Osei ta kira ga jama'a da su taimaka wa hukumar zaɓen ta gudanar da aikinta. Jaridar ta ci gaba da cewa a faɗin shugaban hukumar zaben ƙananan makamai da ke da yawa a hannun mutane da yawan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma rashin ayyukan yi ga matasa na bada fargaban samun rigima a wannan zaɓe mai zuwa. Jaridar Daily Guide ta ce shugaban hukumar zaben ta yi wannan hulici ne a wurin wani taron bita da hukumar ta shirya don rage tarzoma da ka iya tashi a cikin zaben watan Disamban. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta bugo kira ne da aka yi wa 'yan jarida da su ba da gudunmuwansu wurin samun zaɓe cikin zaman lafiya a zaɓe mai zuwa na wannan shekarar 2016 don ƙasar Ghana ta ci gaba da riƙe kyakkyawar sunanta. Jaridar Ghanaian Times ta ce wani malamin nazarin siyasa a jami'ar Ghana, Dr. Saidu Alidu, shi ne ya yi wannan kiran a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida a makon jiya a birnin Tamale. Jaridar ta ce malamin ya ƙara da cewa kada kowa ya ɗauka wannan zaɓen zai zo cikin ruwan sanyi dangane da zaɓukan baya, inda yake cewa zaɓen na bana ya bambanta da zaɓukan shekarun baya. Dr. Alidu ya ce ya kamata 'yan jarida su yi ƙoƙarin gano dalilan da ya sa zaɓen na bana ya sha bamban da sauran zaɓuka, saboda su san yadda za su shirya rahotanninsu da gaskiya da adalci. Idan muka sake leƙa jaridar Daily Graphic, za mu ga ta kawo labarin ƙarar da hukumar ƙwadago ta ƙasa ta kai a kotu a kan yajin aiki da likitocin haɗa magunguna suke yi. Jaridar ta ce ƙarar da hukumar ƙwadagon ta kai a reshen babban kotu da ke kula da harkokin ƙwadago tana buƙatar kotun ta tilasta ƙungiyar likitocin magani na asibitocin gwamnati da ta kawo ƙarshen yajin aikin da take yi a faɗin ƙasar. Jaridar ta ce jiya ne aka shigar da wannan ƙaran bayan kwana biyu da likitocin magani suka fara yajin aiki a ranar Litinin, suna neman gwamnati ta yi musu ƙarin kuɗi akan wasu alawus-alawus nasu. Jaridar ta ce babban sakataren hukumar ƙwadago Charles Adongo Bawo Duya ya ce sun shigar da wannan ƙara ne ga kotun don ta umarci likitocin maganin su gaggauta komawa bakin ayyukansu. Daga ƙarshe sai albishir da gwamnati ta yi wa ma'aikatan ƙasar, inda jaridar Daily Guide ta bugo cewa gwamnati ta yi ƙarin kashi 10 cikin 100 na kuɗin wunin ma'aikata wanda zai fara aiki a sabuwar shekarar 2017. Jaridar ta ce jiya Laraba ne ministan ɗaukar ma'aikata da harkokin ƙwadago Haruna Idrisu ya bayyana wannan albishirin. Jaridar ta ce ministan ya gargaɗi dukkanin ma'aikatu da masu ɗaukar ma'aikata da su tabbatar da wannan ƙarin kuɗin wunin. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma ƙeri sashen Hausa na muryar Amerika.
Madalla, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskun da tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau nan so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Lera a bisa ma'aikatan ƙananan hukumomi da aka tantance ka yi wa Allah da Annabi ka sallami waɗannan bayin Allah irin halin kunci na takura da suka shiga. Abin ya zama la haula wala quwwata wallahi tallahi, wasu daga cikin ma'aikata suna dab da su zama kamar sun haukace saboda rashin albashin, sun ci bashi har masu shaguna sun daina ba su bashi saboda irin kuɗi da suka ci na masu kaya. Don haka muke roƙonka don Allah da Annabi ka samu ka taimaka ka biya albashin nan har na wata biyu da ma'aikata suke bin wannan gwamnati, saboda yanzu da yawa daga cikin ma'aikatan nan ba tallar yake a gabansu ba ta abincin da za su ciyar da iyalinsu ne. Da fatan mai girma gwamna ya ji wannan kuka namu.
To, kafin mu kai ƙarshen shirin namu, bari mu koma ga Grace Alheri Abdu ta ba mu labaran duniya, amma wannan lokacin a taƙaice.
To, Ibrahim, dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yabi shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin jiya Laraba da cewa ya fi shugaban Amurka Barack Obama zama shugaba na gari. A wani dandalin tambayoyi da tashar talabijin ta NBC ta shirya, inda aka yi masa tambayoyi a lokuta daban-daban da shi da abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, Trump ya ce yana tsammani a matsayin sa na shugaban ƙasa za su yi kyakkyawar dangantaka da Putin. Ya kuma ce Rasha da Amurka suna da guri ɗaya na murƙushe IS. Ya kuma kushe matakan soja da aka ɗauka a Iraki ƙarƙashin jagorancin Obama da cewa manyan hafsoshin sojan Amurka ba su yi nasara ba. Trump ya sake jaddada matsayinsa cewa kamata ya yi da Amurka ta ƙwace rijiyoyin mai daga hannun Iraki.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amma da din Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, sai Salamun Abu da waɗanda suka bada umarni da ma injiniyanmu. Ni Ibrahim Jaramin ke cewa mu huta lafiya, sai kuma Allah ya saki haka.